pagi. Menyang kau ya. Kubaya ga kasancewa na daban da na sauran fadin duniya. Zaben shugaban kasar Amurka na shekarar nan ta 2024 ya fita daban. Idan aka kwatanta da yadda suka gabata a tarihi. Za ku ji fashin baki a kai. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ne Amurkawa za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe. Wato rana ta ƙarshe ta kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Duk da yake ba wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa mace da namiji ba. To amma wannan zaɓen a cewar masana ya bambanta sosai da sauran zaɓukan Amurka da suka gabata. Domin kuwa wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin wani tsohon shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci. Wanda ita ma wannan ne karon farko a tarihi da aka sami mace mai alaka da bakar fata da ta taɓa tsayawa takarar ta shugaban ƙasa a Amurka. Muna maganar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Wadda ke fafatawa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Masani siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi mana fashin baki kan wasu muhimman al'amuran lura a wannan zaben.
Dalilan da suke sawa jam'iyya ta yi nasara ko ta gaza yin nasara a zaɓuɓɓuka wato ana tsaka ana dabo tsakanin Democrat da Republican wato tsakanin Kamala Harris da Donald Trump. Alal misali yana daga cikin sanannen al'amari a zaɓe cewar jam'iyyar da take kan mulki takan kai bantanta da ƙarni saboda an fi tuna kurakuranta da kashinta ko gazawarta akan wacce ta riga ta yi faɗan minita da mulki. Don haka a wannan ma'aunin sai ka ga cewar watakila Kamala Harris ba lallai ta kai labari ba. Amma kuma har wa yau akwai kuma sanannen al'amari musamman a siyasar Amurka cewar a yayin da ake cikin rigima ko yaƙi wanda Amerika take da hannu dumu-dumu a ciki. So jam'iyya mai mulki ta kan samu goyon bayan 'yan ƙasa kuma yanzu aka kalli inda yaƙe-yaƙe suke na Ukraine da Russia da na Isra'ila da ƙasashen gabas ta tsakiya wanda kowa ya san Amerika tana ciki dumu-dumu sai ka ga kenan babu mamaki idan Kamala Harris ta sami wani tagomashi a nan. So sannan kuma yanzu akwai yayi da ake yi na tunanin cewar ya kamata a ce mace an iya amincewa mace da mulki musamman a ƙasashe irin su Amerika da ba a taɓa gani ba. Don haka nan ma sai ka ga ta yiwu ta samu nasara. Amma kuma idan aka duba yadda ɗabi'ar waɗanda a turanci ake kira establishment yake na Amerika wato mala'un Amerika za ka ga suna nan da ra'ayinsu na riƙau da ƙiyayyar baki da makamantansu wanda Donald Trump yake ta campaign a kansa. Don haka ba abun mamaki ba ne ya sami goyon bayansu. To amma kuma idan aka yi la'akari da baƙin nan dai musamman kuma waɗanda wato suka fito daga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙananan ƙabilu ko kuma a turance ana kiransu minority ba lallai ƙabilu ba wato
waɗanda ba su da rinjaye.
Yawwa waɗanda ba su da rinjaye to amma kuma in suka haɗu da yawa kuma sukan iya samar da rinjayen. Na kai la'akari da yadda wato suka yi fushi game da yaƙin gabas ta tsakiya da kuma yadda ake kyauta zancen ba ma da to ba Donald Trump yake nuna shi baya son yaƙe-yaƙen da Amerika take yi ba abun mamaki ba ne suka karkata ƙuri'arsu da Donald Trump. Don haka a dunƙule za ka iya cewa ba a san macituwa ba sai miya ta kare game da wannan zaben na Amurka a wannan shekarar 2024.
Idan an duba shi Donald Trump ba wannan shi ne karo na farko ba, ya yi shugaban Amurka ya faɗi zaɓe a wancan zaben, kuma an duba su sabbin shugabannin Amurka yawanci suna ɓangare na jam'iyyar Democrat ke da irin su shugaba tsohon shugaba Obama su Bill Clinton da sauransu. Ya kike ganin tasirin irin waɗannan sabbin shugabannin kan wannan zaben?
To ka san faɗuwar Donald Trump a zaben da ya gabata ba za ta rasa alaƙa da dalili na farko da na faɗa ba, cewar a ɗabi'ance jam'iyya mai ci ba kasafai take kai bantanta ba, saboda yanda ake tuna gazawarta a cikin sauƙi a kurkusa ba a manta da kurakuranta ba. To sannan kuma shi tasirin tsofaffin shugabannin ƙasa yana ta'allaƙe da tasirin waɗannan wato mala'un da na ambata a baya.
Wato mala'un su ne kamar wasu manya masu ruwa da tsaki wadanda suke iya juya al'amura na ƙasa kenan.
Yau eh masu faɗa a jiba shi ne a turanci ake kiran su establishment. Kaga ai suna cikinsu, saboda haka waɗannan suna tare da su, don haka dunƙulewarsu a bayan Kamala Harris zai iya samun tasirin waɗannan rukunin mutanen. To amma kuma sau da yawa kuma rukunin ya kubayi da sauran masu rauni, su kuma za ka ga wani lokacin sukan tsau matsaya saɓanin ta waɗancan. Shi yasa ɗin yana da wuya ka iya cewa yanke kana jin gayin da zaɓen nan zai kaya.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, ka yi bayanin gamar Amurka mace ba ta taɓa zama shugabar ƙasar ba, duk da dai ba ita Kamala Harris ta fara tsaya ba, ku yi zaɓen da shi kansa shi Trump ɗin ya tsaya na wancan karon da ya lashe ya tsaya ne da Hillary Clinton. Kasance wata mace shin ba za ta iya samun wani tagomashi mata watakila suke ga tasu nan su mara mata baya ba?
Za ta iya samu har ma ba ma wato goyon bayan mata ba, har ma na maza, saboda daga lokacin Hillary Clinton zuwa yanzu yayi na cewar a gwada mata a ba su dama ya ƙaru ainihin fiye da a baya, saboda haka wannan zai iya haifuwa ga ta samu wani tagomashi na ƙuri'u.
Mu koma wani abu kuma da ake tunani na bambancin launi ɗin nan na fata. Ita Kamala ba za a ce cikakkiyar Baturiya ba ce kamar yadda shi Trump yake. Ya wannan kuma zai shafi lamarin wannan zaben da za a yi ranar 5 ɗin nan ga wata?
To shi ma dai kamar sauran wasu abubuwan ne da yawa, su waɗanda suke da kyamar wani jinsin suna nan ba su kacin ga ra'ayinsu ba, amma kuma waɗanda kuma suke ganin ba daidai ba ne ma suke yaƙi da nuna bambanci, su ma kuma suna nan za su daɗa ƙaimi ma a kan ci ƙoƙarin su ga cewar wato sun daɗa tabbatar da cewar America tafuka kowa ce ba ta wasu jinsi ba, don haka a nan ma fafatawa ce za ta faru. Za ta ga sau da yawa masu kyamar wato jinsin nan su ne dai kuma masu kyamar shugabancin mata, don haka da wahala tashi daga matsayarsu. Amma waɗanda kuma ba sa kyamar jinsi za ka tara su ne dai waɗanda kuma ba sa kyamar shugabancin mata, su ma zai wahala su tashi daga matsayarsu, don haka ya danganta da yawan waɗanda suka sada ƙuri'a da yawan fitowar da suka yi da kuma tasirin waɗannan ƙabilan ɗin waɗanda suke juya akalin siyasar Amurka. Kuma a cikinsu akwai masu kowane ra'ayi, shine kawai illa waɗanda suka fi yawa su ne waɗannan masu kyamar jinsin da kuma kyamar shugabancin mata. Da
masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.